الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ولينا بير جوات رمضان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم لمدان دليه دليل سلاسل دليا وفران الله دي وليدي دي دي دا شاب بيرفو ko sha shida sha biyar ga watan takwas shekarar 2010 miladiya. Ci gaba da darasinmu na tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma karanta littafin Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Su'idi. Zai mun tsaya inda malamin ke muna fassarar ayoyin farko na suratul baqara, musamman inda yake bayanin siffofi da Allah madaukaki ya ambata na muminai. Domin dama a farkon wannan sura, kamar da muka ambata, Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci sinfi na mutane guda uku. Akwai muminai da suka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, akwai kuma kafirai tsantsa wanda ba su yi imani da Allah a matsayin shi kadai za a bautawa ba, ko da sun yi imani da samuwarsa kamar mushrikai a Makka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan, wanda ba su bauta wa Allah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba, ma'ana ba su bi manzon Allah, sun bauta wa Allah tare da shi ba. Kuma akwai sunfi na uku, su ne munafikai, waɗanda saboda wata maslaha ta duniya da kuma tsoron rayuwarsu suka zo suka liƙe jikin muminai, suka bayyana musu suna tare da su alhali a zuciyarsu suna nan wato da ƙin bauta wa Allah shi kaɗai, wato suna ƙarƙashin kafircinsu. Wannan su ne kashi uku da Allah maɗauki ambata a wannan wato sura. Har yanzu abinda muke karantawa ko muke tattaunawa a kansa a wannan tafsiri shi ne nau'i na farko, wato dangin mutane na farko, wato muminai. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana su ne masu tsoron Allah, masu imani da gaibi, kuma suna tsaye da sallah, suna yin ta ma'ana akan ka'idojinta, suna bada zakka ko kuma suna ci da dukiyoyinsu don aikin alheri, sawa'un zakka ta wajibi ko kuma wato abubuwan da ba wajibai ba. Iya wannan wuri muka tsaya. Inda za mu tashi shi ne inda Allah maɗauki ce walladina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik. Inda ma ya riga ya karanta wannan jiya, za mu ci gaba da karanta tafsirin har mu zo inda ba a karanta ba insha Allah. Sai mu fara mu kokari mu takaita, ko kuma misali ya zama cewa jawaban didda ba tilas ba, ya zama cewa a haƙura da su, illa dai abinda zai bayyana da ma'anar wato ayoyin da muke karantawa insha Allah. Malamin yace thumma qala, sannan Allah subhanahu wa ta'ala yace walladina yu'minuna bima unzila ilayka, waɗannan masu tsoron Allah, masu bin dokokin Allah, bayan an faɗa mana cewa su ne masu imani da gaibi kuma suna sallah, suna bada wato dukiyoyinsu don taimako, sawa'un ko zakka ne ko kuma abin da yake ciyarwa ta mustahabbi, to har yanzu dai su ne walladina yu'minuna bima unzila ilayka, waɗanda suke imani da abin da aka saukar zuwa gare ka. Yace wa huwa alqur'anu was-sunnatu, shine alqur'ani da sunna. Wani zai ce da aka yi sunna ta shiga, tunda abinda aka sani Qur'ani shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ta hanyar mala'ika Jibrilu, ya zo da shi ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Allah subhanahu wa ta'ala. A sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana shiga cikin wahayi, kasancewar Allah maɗaukakin ya shaida akan haka. Daga cikin abinda yake nuna haka shi ne abinda malamin ya kawo, yace qala ta'ala وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ألا يا سوكر دا للتافي أكنك لكم حكمة. ما لمن تفسيري سن إجماعي أكن الكتاب أنا شيني القرآن to al-hikima din fa mecece hikima magabata na wannan al'umma din sahabbai da tabi'ai arwaito daga adadi mai yawa daga cikin su sun fassara hikima din nan da ta zo a wurare da yawa a cikin al-Qur'ani daga cikin wuraren kuma akwai wannan wanda ta cikin suratul nisa wa anzalallahu alayka al-kitaba wal-hikmata wannan hikima suka ce ana nufin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukan sa da kuma abubuwan da akai a gaban sa wadanda bai kyamace su ba bai yi musu ba wanda ya jaza su akai a gaban sa ya kyale su suka tafi ba tare da ya ce kai kar a sake yin haka ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa da duk abin da ya aikata da duk kuma abin da akai a gaban sa bai ce komai ba shari'a ce domin Allah madaukaki ya aiko shi domin shiryar da wannan al'umma din kuma baya kuskure akan abin da ya shafi isar da manzancin sa duk abin da yayi wajen isar da manzanci in yi wani abu ba yadda Allah ya ce ai ba ko kuma Allah madaukaki ya fifita wata hanyar fiye da yadda ya aikata to zai ce masa a'a ba haka za a yi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam baya tabbata akan wani abu wanda yake ba daidai yake wannan shi ake nufi da isma din isma din nan Allah madaukaki ne ya bashi domin kare shari'ar da zai zo da ita ya zama cewa duk abin da ya faɗa to kada a ƙaryata shi kada a yi kokonto cikin sa domin girman wannan manzon sallallahu alaihi wasallama yana da yawan da komai kankantar kokonton da ka samu a zuciyarka dangane da abin da ya zo da shi za ka samu matsala addini manzo ne Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe shi bayan kasancewar dama al'ummar da suka san shi ya zo na cikin su larabawa quraishawa sun yi shaida tun kafin ya zo da alqur'ani Allah saukar masa da wannan ayoyi da suke cikin wannan littafi sun yi shaida cewa mutum ne amintacce ba a taba jin ya faɗi ƙarya ba tunda ko haka ne Allah madaukaki kuma ya tabbatar da wannan abin ya saukar masa wannan littafi dan ya zama sako ne da ya aiko wa bayinsa dan su san yadda za su bauta masa to tilas ne akan kowanne bawa da ya yarda da shi a matsayin manzo to ya karbi kuma duk abin da ya zo daga bakin shi ba za ka rarrabe ka ce a wannan ayoyin alqur'ani bane wannan kuma maganganun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai kai tsammanin cewa a cikin ayoyin alqur'ani tunda babu kuskure kace kuma to a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to akwai abin da ba daidai ba muddin ya tabbata waɗanda suka Allah madaukaki ya kebance su da wannan ilimi na sanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mana wannan magana ta annabi da aka ruwaito an ruwaito ta ta hanya mai kyau ingantacciya ce to wajibi ne musallama mu miƙa wuya zuwa ga wannan abu kuma sannan da wani ba zai zo ya ce shi zai dauki iya abin da ke cikin alqur'ani amma ba ruwansa da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba ta cikin qur'ani ba wannan shi ma ƙaryata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin shi ya ga mana kuma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya furci bisa son zuciya in huwa shi abin da yazo muku da shi din kun ga yazo da shi da sigar umumi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi anan ba a ware an ce qur'ani kawai ba yawa dan haka duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi in huwa illa wahyu ba komai bane sai wahayi yuha wanda ake yin wahayi da shi zuwa gare shi dan haka idan ya faɗi wata magana ko ya aikata wani aiki ko akai wani abu a gaban sa ya yi shiru domin wajibinsa ne da Allah ya ɗora masa a matsayinsa na manzo in aka yi kuskure ya faɗa yau to idan aka yi kuskure baya kyalewa to shi yasa malamai suka ce ashe kenan duk abin da muka ji an ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗe shi to shari'a ce za a ce annabi yana kuskure zai faɗi abin da ba a gaya masa ba ko kuma zai yi ƙarya ya yi Allah ƙarya wal iyadu billahi don haka duk abin da fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne hakanan duk abin da ya aikata daidai ne shi kadai ne wanda a wannan al'umma din in ya faɗi magana ba a cewa a je a auna ta da wani wuri a bincika ko ta yi daidai da wani wuri duk abin da ya faɗa daidai yake da alqur'ani ba ya saba wa qur'ani ko ba mu samu wannan abin da ya faɗa a qur'ani ba to faɗin maganarsa ta isa ta zama mana shari'a wannan shine musulunci haka ya kamata ka fahimta hakanan ba za a zo a yi
tattaro wata wani abu ko wani labari a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wani abu abun nan kuma a zo a ce shi ma abun nan shi kuskure sunansa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba a taba cewa abun nan ba haka yake ba muddin Annabi ya aikata abu to shari'a sunansa to kun ga ba wannan ba ma abin da za a yi a gaban sa wani yazo ya aikata abu kaza ya tashi ya tafi in dai aikata ya tashi ya tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba to daga wannan ranar wannan abun shi ma zama shari'a wanda ya zo ya irin wannan abun ba za a ce ya yi kuskure ba domin wannan manzo ne na Allah da ya fi kowa daraja Allah ya aiko shi ya gaya mana menene daidai menene ba daidai ba idan ko aka yi abin da ba daidai ba a gabansa baya shi shi yasa za mu ga cewa a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu abubuwa da in suka taɓa rayuwarsa ta yau da kullum su yakan kyale ko abin da matansa za su yi masa a gida a matsayinsa na mai gida wannan za a ga ba cika damuwa ba amma duk abin da ya shafi addinin Allah ko zai taba mutunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zubda shi a waje a faɗi wani abu ko kaskanci ko a dangana masa ƙarya ko kuma a dangana masa wani abu da zai sa wani ba zai kai maganarsa ba to Annabi sallallahu alaihi wasallam baya bari wani yanzu zaka ga ya hawo munbari in yaji magana me yasa akai kaza ko kuma idan an taba haƙin wani musulmi yau don haka da girmama haƙin Allah da girmama haƙin jama'a Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin abin da yake mai da hankali a kansa abin da ya shafi ransa za ku ga yana hakuri ba wata rana wata wani mutum ya hayyazo ya kama wuyansa ya shaƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci kola kamar da muke cewa da Hausa ya ci kola sallallahu alaihi wasallam akan wani abun duniya wato na bashi sahabbai suka tashi ta akan wannan ba Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su yace a haƙƙin sa ya biyo ku wannan saboda haƙƙi ne na wannan mutum a kansa bai damu ba amma haka kawai mutum a bangaren addini mutum yake mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba shi abin da za ka yi don haka idan ya fadi magana ko ya aikata aiki ko akai a gaban sa to sunan sa shari'a addini ne in kai shi kai ne dai sai ba ta mun gani wannan shine dalilin da yasa hadisan sa za su zama su ma wahayi ne Allah mu ya ga mana cewa baya fadi magana akan son zuciya ba irin mutanen mu bane ko a ce irin mu kuma a ce mu faɗi abin da muka ga dama ko mu garin kare kanmu har mu faɗi abin da ba shi yake da dama duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu ƙarya shi yasa Imam Malik ibn Anas rahimahullahu tabaraka wa ta'ala mun san dai maganar nan tasa mashhuriya da yazo ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dubi kabarin sa yake cewa babu wani mutumi sai face in ya faɗi magana ana karɓar abin da ya daidai abin da kuma bai daidai ba aje masa kayansa banda wanda yake cikin wannan kabari wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi duk abin da ya faɗa ba zancen ka je ka bincika gun wani in ya yarda ka yi ko kuma in bai yarda ba ka bari in dai ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaza to wannan abin addini kawai dai akwai abin da mutum zai kuma akwai karatu da zai kara saboda akwai abubuwan da wajen magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji wani abin kamar ya ci karo da wani saboda kai baka fahimta ba to sai ka je gun malamai sai su bayyana maka wannan hadisin akwai shi amma ga kaza kaza ake nufi zaka akwai bukatar ai ilimi yau ba kawai ruko da iya zuzuyutun zahirin hadisin ba kamar da ita ma su ma ayoyin alqur'ani ba kawai ka haddace su ya zama kawai kai amfani da su gurgurdan fassara ka kai ba a'a fassarar malamai na musulunci shi ake bi Allah ta mun nasi zaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma wahayi ce sai ce fal muttaquna yu'minuna bi jami'i ma ja'a bihi ar-rasul zaka su masu bin dokokin Allah masu tsoron Allah suna imani da dukkan abinda manzon ya zo da shi wala yufarriquna baina ba'dhi ma unzila ilayhi ba sa kuma bambancewa tsakanin wani abu da aka saukar masa fa yu'minuna bi ba'dhihi su imani da wani bangare wala yu'minuna bi ba'dhihi kuma ya zama cewa sun kafirce sun ki imani da ɗaya bangare ɗin gaba ɗayan abin da ya zo da shi sawa'un alqur'ani yake ko kuma a hadisai to tilas ne su ɗauke shi su imani da shi imma bi jahdihi ko wato wannan ƙaryatawar ko ta hanyar mutum ya musu yace shi kai bai yarda da wannan abin ba aw ta'wilihi ko kuma ya tawili yace wannan maganar da annabi ya faɗa gaskiya ba haka take ba amma dai kaza ake nufi sai kawo nasa son zuciyar sai fassara magana annabi da ita sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ma bai yarda da abin da annabi ya faɗa ba domin abinda je ina da mun wannan magana cewa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda yasa wasu ba suka girmama ta ba rashin sanin ko kimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ba su yarda da cewa yafi kowa fasaha ba duk wani wanda ya magana da larabci to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi shi iya larabci don haka duk abinda ake so a faɗa ya zama cewa addini ne za a yi aiki da shi to yafi kowa sanin me ya kamata a fada kuma a haddace kuma a rike a fassara ai amfani da shi daga ba mutum ba zai kawo wata magana ta sa sai ya ce kai ya kamata a ce wannan gunda annabi yake kaza ba kaza ya kamata ba kamar kaza ya kamata shi kawo ta sa ko saboda ya iya larabci ko kuma saboda yana ga shi fasaha sa tana da yawa wannan abu duk yana daga cikin bangaren wannan imani da wannan manzon mai daraja sallallahu alaihi wasallam kar ka bari a ce kai i'tirabi kai opposing wani abu da ya faɗa ka ce a kai wannan maganar gaskiya akwai a cikin ta to ba maganar annabi sai dai idan ba maganar sa bace kila mutum ya ce wannan hadisin ban yadda da cewa ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba matsala so kake a tabbatar maka cewa eh malamai sun yadda da wannan hadisi ingantacce ne in ko aka ce tabbas wannan magana ce ta annabi to in dai ba za ka yi ma iya gaya wa mutane in kowa ya ji ka yadda ba to kai shi karka faɗi maganar banga a kanta domin ko da da kuskuren ne aka rawaito aka ce sahihi ne zama ba sahihi ba misali to in ka ce ƙarya ne fa ta yiwu ba hakan ba ne kuma sannan wani abu babba zai hauka ka za ka mutum kiyaye a ƙaryata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace kama yaf'alu na au ta'awilihi ala ghairi muradillahi wa rasulihi ko kuma mutum a ce ya canza ma'anar maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama yaf'alu zalika man yaf'aluhu min almubtadi'a kamar yadda waɗanda suke aikata masu bin hanyoyin da suke aikatawa iri-iri kowanne da irin tawilin nasu wannan idan Allah ya faɗi kaza sai su ce a nan ba kaza ake nufi ba kaza to mun san kuma yana da mun taɓa magana akan ungiyoyin da suka balle daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iri-iri wato ko akwai waɗanda fitarsu daga kan hanya a ɓangaren abin da ya shafi siyasa ne akwai wanda fitarsu daga kan hanya a ɓangaren abin da ya shafi gyaran zuciya ne haka sai suka wuce iyaka wajen wani akwai kuma wanda abin da ya sa suka balle a ɓangaren matsaloli ne na aƙida harkar asma'i wa sifati harkar imani da ƙaddara da makamantansu shi yasa ake ce musu akwai firak siyasiyya akwai firak aqidiyya akwai kuma firak sulukiyya waɗannan mafi yawa da suka balle suka fita daga tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbansa akai ba kafin da su daga wannan ko sai ka duba za ka cewa da irin tsarin da ta da yasa ta fita daga hanya za ka samu wasu kuma sun hada tsakanin wannan da wannan a cikin kasancewarsu ko na siyasa ne sannan kuma a cikin abubuwan aqidin nasu sun hada da wasu abubuwa da aqidin da suka kauce daga hanya daidai Allah ya sa mu dace malamin yace alladhina yu'awwiluna an-nusus ad-dallata ala khilafi qawlihi waɗannan sune masu tawili su canza ma'anar nassoshin alqur'ani da nassoshin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda sun saba wa maganar su akwai wani daga cikin mabiya hanyar mu'tazilawa can a baya ana ce masa Amr ibn Ubayd shugaba ne a cikin wannan tafiya din mutum ne mai ibada an san shi da saliki amma kuma ya shiga wannan hanyar ta shigar da hankali cikin abin da ya shafi aqida shine wata rana yana magana akan hadisin Abdullah ibn Mas'ud hadisin as-sadiq al-masduq ai mun san shi hadisi na hudu a cikin arba'in an-nawawiyya ko inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman mutafatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalik har zuwa ƙarshen hadisi din to shi kasancewar wannan hadisi yana magana akan imani da kaddara ko cewa za a aiko mala'ika da al'amura guda hudu bi katbi rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'id haka ne ko wannan abubuwa guda hudu mala'ika lokacin da za a busa ma dan tayi rai a cikin mahaifiyarsa Allah madauki zai umarci mala'ikan da waɗannan abubuwan a lokacin arzikinsu a rubuta arzikinsa zai yi kaza zai zama kaza matsayi na duniya zai ci abinci kaza zai rubuta kaza zai yi kaza ko menene mutum ba zai fita ba sannan kuma da aikinsa zai aikin alheri ko zai aikin banza duk a rubuta sannan da ajalinsa za a haife shi ran kaza sannan kuma zai mutu rana kaza abu na hudu sannan ina ne makomarsa mai sa'ada ne a duniya wato da kuma lahira zai shiga aljanna ko kuma shaqiyi ne tababbe ne duniya da lahira makamancin haka duk za a rubuta kun ga tunda wannan abu ne da ya shafi kaddara su kuma masu aqida ta mu'tazilawa ba su yarda da kaddara yau suna kayyata kaddar sun ce al'amru uluf al'amari yadda yake ko haka yake farare ne sai da bawaye aikin sa sannan Allah ya sani haka suka ce kun fahimci wannan ai mun taba ji dai ko wannan maganganun nasu yau suna cewa bawon Allah lokacin da ya aikata abu da yake aikatawa wanda Allah zai bashi lada akai ko kuma ya bashi zunubi to Allah bai san zai yi abun ba sai da bawon ya aikata abu wannan na farkon su sune suka faɗi wannan suna cewa ai yaya za a yi Allah madaukaki ya kama mu da laifin abun da ya san za mu yi su ba su yadda da ba su fahimci nassoshin alqur'ani da suke nuna Allah madaukaki ya ba wa dan adam zabi ne ya bi daidai ko ya karkace in ya karkace za a yi masa azaba in ya bi daidai kuma za a bashi sakamako mai kyau ko ba haka ba kuma Allah madaukaki ya bai wa dan adam iko irin nasa damar ya zabi ya bashi hankali ya mayyace wa hadainakum mai najdain ana fi sabilai tariqai mun shi yadda ku zuwa ga hanyoyi guda biyu can mai kyau da kuma mummuna amma an ce mana kar mu bi mummuna ga nasoshi ne kuru-kuru da yawa an ce kada kai zina kada kai sata kar ka cuci dan uwanka kar ka tada hankali kar kai annamimanci kar kai munafunci kar kai kada duk wannan sannan kuma an ce ka kyautatawa iyayenka ka zauna lafiya da jama'a ka zama mutum ne mai son alheri ga kowa duk wannan duk umarni ne kuma haka ba idan mutum yayi wannan mara kyau zai samu zunubi in yayi wannan mai kyau zai samu lada wannan nasoshin kuru-kuru ga sunan alqur'ani to amma su waɗancan sai suka kalli wani gefe kawai suka ce to dan me Allah zai ce ya san cewa za mu yi laifi ma'ana in sai suka fassara ilimin nan nasa da kuma kudurarsa akan cewa ya rubuta kaddara cewa in dai har ya ba da dama aka yi to kamar ya yarda da abin ne kun fahimci abin sai suka ce ashe kenan ba zai yiwu mu aiki Allah ya kama mu da laifi ba shi ne saboda wannan kawai sai suka karyata kaddara hadithin nan na biyu hadithin Umar bin Khattab da Nawawi ya kawo shi hadithi na biyu a cikin 40 na Nawawiya asalin kawo shi ai akan wannan sababin ne lokacin da wasu bayan Allah guda biyu suka zo daga Basra suka zo za su yi aikin haji ko umra da suka zo sai suke tambayar ina za su ga wani sahabi su yi masa tambaya akan wasu mutane a garin su domin ƙaryata kaddara an fara samun sa ne a garin Basra suka ce suna neman wani sahabi da ya rage su tambaye shi hukuncin wannan kun ga nan ne ashe sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka samu sakani ko matsala ta fito sabuwa gosu ake komawa domin zaman su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa su fi kowa ilimi to sai suka je suka sami Abdullahi bin Umar da suka gan shi yana fitowa suka ce ya Abu Abdurrahman akwai wasu mutane a garin mu suna cewa kaza suna cewa kaza suna cewa kaza sun ce innal amra uluf al'amari duk da muke gani fararre ne dan adam shike halittar aikin sa ba ruwan Allah a ciki shine sai yake cewa wannan magana babba ce har yake cewa wannan mutanen ba ni ba su su ma ba su ba ni mana na bar ranta da gare su su ma sun bar ranta da gare kuma sai ya kawo wannan hadisi cewa lalle babana Umar ibn Khattab ya bani labari cewa wata rana suna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga wani mutumi mai tsananin farin tufafi mai bakin gashi hulut sannan kuma ya zauna gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a san babu alamar tafiya a jikinsa har da karshen hadisin da kuka kun san shi har ya tambaye shi akan musulunci ya tambaye shi akan imani ya tambaye shi akan ihsani a cikin fassarar abin da ya tambaye shi na imani ai ya ce wa an tu'mina billahi al-iman shi ne an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir sai ce ne kuma wa an tu'mina bil qadar bai ce wal yawmil akhir wal qadar ba sai ce wa an tu'mina bil qadar saboda asalin dalilin da yasa ya kawo maganar hadithin kwata-kwata saboda maganar qaddara shi yasa sai ya musu wa an tu'mina bil qadar shi yasa a wata riwaya har da maganar cewa duk wanda mai imani da qaddara ba to ba musulmi ba wannan shi ne dalilin shigar imani da qaddara cikin rukunin imani ina fatan fahimci abu to a cikin waɗanda suke su ne shugabanni a wannan aqidar akwai wani ana ce masa Amr ibn Ubayd mutumin Basra shugaban tafiyar dama su biyu ne da shi wannan Amr ibn Ubayd da wani ana ce masa Wasil ibn Afa ana ce musu mu'tazilawa saboda su lokacin da ake karantar da ilimi a garin Basra babban malami a zamanin Al-Hasan al-Basri Hasan ibn Abi Sa'id ibn Abi al-Hasan Sa'id Yasar al-Basri ɗaya daga cikin tabi'ai na sahabbai, yana da majalisi yana karantarwa a cikin masallacin Basra. To sai waɗannan mutane da suka zo wata rana sai suka tambaye shi, ma akramaka Allahu, me za ka ce meye hukuncin mutumin da ya aikata sabo? Sabo kabirar zunubi kenan. Yawwa, domin wannan matsala tana cikin matsalolin da wato musulmi suka rabu saboda ita, matsalar wanda ya aikata kabirar zunubi, misali wanda ya zina ko ya sata da makamancin wani abin da dai bai kai shirka ba, hukuncinsa abun musulmi gwargwadon Qur'ani, fahimtar Qur'ani da fahimtar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce. Zan fara gaya muku mai kyau din da shi nake so ya zana a kan ku. Duk mutumin da ya aikata laifi babba, zina ko liwaɗi, sata da makamantan irin waɗannan ƙazantar, ya aikata laifi, sunansa mai zunubi, kuma imaninsa tauyayye ne, amma ba kafiri ba, wani ita ce aƙida mai kyau. Kamar jumma ba za ka ce masa kafiri ba. Ga kodin da ake ce masa Khawarijawa, su suka ce duk wanda ya aikata zunubi irin wannan, ya sata ko ya sha giya ko ya zina, to sunansa kafiri, ya fita daga musulunci. Suka ce shi musuluncin nan wani abu ne haka guda ɗaya yake, in ya tafi to tare yake tafiya gaba ɗaya. Tunda annabi ya ce la yasriqu la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, mai zina ba zai yi zina ba a lokacin da yake da imani. Sai suka ce ashe kenan an zaye masa imani, ma'ana kafiri ne shi. Malamai suka ce a'a, ba haka bane, hadisin nan ba ya nuna ko an ce a lokacin ya rasa wani abu ne imaninsa to zai dawo, saboda dama can ba wannan abun ne yasa ya fita daga imani ba, fita daga imani ba iya wannan bane, dogaro da dalilai da dama. Kar mu shiga wannan abu saboda ba shi ne asalin abin da muke magana a kai ba. Zan mana magana kawai akan itirazin da ƴan bid'a sukan yi akan nassin Qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kawai shi zan kawo misali, amma saboda ku fahimci asalin mas'alar shi yasa na kawo wannan kisa. To ra'ayin Khawarija shi ne wanda ya zina ko ya yi wa'annan laifuka, me nace? Kafiri, yawwa in ji su. Amma abun malaman sunna, idan mutum ya zina ko ya sha giya ko ya sata, to ba kafiri ba, sunansa mumini naqisul imani, kamar da malamin risala ya faɗa. Yawwa, mumini ne amma imaninsa tauyayye ne, kuma idan ya mutu akan wannan abun bai tuba ba, to Allah maɗaukaki ko zai gafarta masa in ya so, ko kuma in ya so ya azabtar da shi. Sannan saboda imaninsa na asali ya yarda da Allah, ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya dawo da shi ya shigar da shi aljanna. Wannan ita ce magana da ta dace da Qur'ani da hadisi. Ba Allah maɗaukaki ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ba wa yaghfiru ma duna zalika, sai ce liman yasha. Hadin Allah baya gafarta ayi shirka da shi, ashe abinda mutum zai mutu ya koma gun Allah, Allah bai gafarta masa ba, kadai shi ne shirka. Duk zinan mutum, duk satar mutum, duk menene mutum ne, to idan ya koma ga Allah maɗaukaki, muddin yana da imani baya shirka, to Allah maɗaukaki zai iya gafarta masa, ma'ana in ya so ya gafarta masa, in kuma bai so ba zai azabtar da shi. Yawwa, don haka wai karka ji abin wai da sauki ka ce to shikenan ashe sai a saki ai tai. Waɗannan yin abubuwan mutum yana raina su, sai su iya kai shi ga fita daga addini, musamman in yi halatta. Yawwa, karka fahimci halacci. To sai aka samu wasu mutanen su ne waɗancan da nake faɗa, su Wasil ibn Atha da Amr ibn Ubayd, su sai suka da aka zo aka sai suka su ra'ayinsu, sai suka ce a'a, wanda ya yi laifi irin wancan zina, sata da makamantansu, ba za a ce masa kafiri ba, amma kuma ba mumini ba ne. To wannan mataki guda biyu su musulmi suka sani, ko dai mutum kafiri ne ko kuma musulmi ne, ko ba haka ba ne? Yau, to su sai suka fito da wata ka'ida, suka ce a'a, in mutum ya yi laifi irin wancan ko ya zina ko ya sata, to ya fita daga imani, amma fa bai shiga kafirci ba. Sai suka kirkiro wata gada a tsakiya, suka sa mata suna al-manzila bainal manzilataini, suka ce yana nan a wani matsayi tsakanin matsayin guda biyu. To wannan asalin wanda suka fito da wannan fikira din su ne Mu'tazila, waɗannan mutum biyu din da Wasil ibn Atha da kuma Amr ibn Ubayd. To yanzu mun fahimci waye Amr ibn Ubayd, shi nake so in magana akai. To wata rana an karanta masa hadisin nan na Ibn Mas'ud na inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi har zuwa ƙarshe, tunda yana magana akan kaddara. Da ya ji hadisin sai yake cewa wannan hadisin da zan ji shi ni da kaina daga bakin ya faɗi sunan tabi'in da ya ruwaito, yace to daga zan gaskata ba, yace da zan ji shi daga bakin Abdullahi dan Mas'ud shi ma ba zan gaskata ba, yace da zan ji shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ce na ji da kunnen da kunnena na ji shi yana gaya mun, yace shi ma ba zan yarda da shi ba. Yace kai da zan karanta a Qur'ani cewa akwai wannan kaddara din, da na gaya wa Allah cewa ai Allah ba akan haka karɓi alƙawari a gurin ba. Kuma yadda hadarin bin wata hanya wadda ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan kai nisa abin yadda yake kai ka, shi sa kullum wallahi ba faɗa miki ba, so muke a kwantar da hankali. Amma fa ka san cewa babu wani addini inda na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kana shiga wata hanya sai ka ga cewa ka jefa kanka a cikin masifa, musamman wanda ya zurfi, wanda bai san abin da ake ba bai sani. Amma manya-manyan da suka gina waɗannan abubuwa suna kan wani abu, Allah dai ya sauke, Allah kuma ya kyauta, Allah ya tsare mana imani, Allah kuma ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta mu ci gaba. Malamin yake cewa alladhina yu'awwiluna an-nususa ad-dallata ala khilafi qawlihim, waɗanda suke canza maganganu su juya su su yi ta'awilin su saboda sun zo sabanin su abin da suka fahimta. Shi yasa na bada misali da wannan bawan Allah, yana da wahala ka ji irin wannan magana, shi yasa na ji kamar duk hankalin ya tashi. Ko ba haka ba ne, mutum zai ce ko annabi ya gaya masa shi da shi ba zai da kai, ko Allah ya gaya masa zai ce ai ba ka haka ka ba alƙawari, wannan magana tana da girma ƙwarai da gaske. To idan mutum ya kai ga matukar kafa da kuma yadda da abin da yake tafiya a kansa, haka zai tallalibin irin waɗannan abubuwan, in ya samu wani abu har zai iya kaiwa ya ƙaryata ayar Allah, ya ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ba zai ji komai ba, saboda yana ganin abin da ya fahimta din to ba ko ta gaskiya ban da wani. To da'ima shi yasa yake da kyau mutum ya saba da karɓar gaskiya daga duk inda take. Kar ka zama misali ɗan kaza ne kai kawai, don haka duk abin da ɗan kaza suke kai ko ya saba wa daidai to shikenan kai kana kansa, kar ai haka. To ka zama mai neman gaskiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai na a tambaye mu nan tashin alkiyama me yasa ba mu bi shi ba, ina fata mun fahimci wannan. To wannan abun ana nana tashi saboda yafi komai muhimmanci, babu nufin ciwo kowa mutunci ko zagin kowa, amma tausayi ne, babu ta babin tausayi, ta babin kuma san alheri ga kowa, shi yasa ake faɗi. Domin wani da yawa daga cikin mutane, gaskiya kuma ni na shaida haka saboda mu'amala ta da yawa da mutane, na ga da yawa da mutane da suka karkace, wallahi ba wai san kasa ne yasa suka tafi suka karkace, ko ba haka ba. Kai hira da mutum zaka cewa zan maka rantsuwa, gaskiya yake so, annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiya yake so, baya son ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam, amma saboda bai san hanyar ba, ba a dora shi a kai ba. To shi yasa dama kullum ake so kai da ka fahimci hanyar, to ka bi shi a hankali, ka jawo shi da fahimci hanyar. Ba a ce ka je ka bi shi ku yi tare nasa abun ba, amma alal aqalla ba zagi, ba tashin hankali, ba munanawa, ba komai. Kullum wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma insha Allah ta'ala sai Allah ya so shi da rahama, wata nan sai da kai da shi kullum mutane. Me yake wannan dadi? A hada kan al'umma, kar a saba da juna, kar a yaƙi yaƙi, kar a fitina, kar a zagi zagi, wannan shine alheri. Kuma haka ba. Duk mutane suna sa'ari, amma bi su hanyar da za su fahimce ka, sai ga insha Allah ta'ala kun zo kun haɗa kai wata ran, wata ran ai ko da duk ba a kai irin adadin da ake da shi ba, ko ina ma a duniya, ko ba haka ba, adadin musulmi da adadin masu bin sunna duk bai kai haka yau ba. Amma alhamdulillah ana ƙara hankalta, ana ƙara fahimta, karatu yana ƙaruwa, yana yaɗuwa, mutane suna ƙara cewa gaskiya ko wannan abun ya fi daidai da hankali. Shi yasa ake son dama mutumin da yake bai karatu ba, akwai buƙatar mai wa'azi ya iya maganganu na hankali, kada ya zama cewa shi abin da ya mallaka kawai nassi, yawa kawai zai kawo nassi, in baka yadda ba tsawai kaza, ko ka yadda ku zama tare, baka yadda ba kuma ya ce kai kafiri ne, wannan hanyar ba su da kyau. Yawa ma'ana a riƙa ƙoƙari shi nassin a bi wata hanya ta hankali da mutanen za su fahimci da girman nassu, da darajarsa, da kuma girmama shi. Dan wani lokacin, wani lokacin da yake ƙaryata ka, shi gani yake kai yake ƙaryatawa, da za ka tambaye shi Allah kake ƙaryatawa, sai shi ba Allah ke ƙaryatawa, manzo Allah sai kake ƙaryatawa, sai shi ba manzo Allah ke ƙaryatawa ba, kai din ne bai yarda da kai ba, kaga ashe kenan in kai dan wani hali mai kyau, ba wai dan munafinci ba kuma. Yawwa kar kai dan munafinci ba, halin mu ne haka, manzo Allah sai ya ce bi ba ma zai ko boye wani abu a zuci kuma mu bayyana wani abu daban, abinda muka yadda da shi shine Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da bin da halaye masu kyau. Mutum nawa ne suka musulunta saboda kyakkyawan hali? Kuma ga ya kamata ya zama cewa kyakkyawan halin nan yana cikin abin da zai zama mana jagora a kowane lokaci a tare da kuma karɓar sakaci a addini. Allah madaukake shi ce yace bima hasiluhu adam at-tasdiq, za su rika ta'wili, ta'wilin da yake in ka kai shi a ƙarshe ka hango shi sai ga cewa a ƙarshe ƙarshen abin da zaka kira shi shine ƙaryatawa ce. Wani ta'wilin da ake yi ai ƙaryata zancen ne ba wani abu ba. To masu irin waɗannan abubuwa sai a kiyaye irin abubuwan su yace bi ma'anaha wa in saddaqu bi lafiha, wato su ƙaryata ma'anar ko da sun gaskata lafazi. Yau a babin siffofin Allah wannan abun akwai da yawa a cikin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina mun magana dai akan wannan ko ba sai an tsaya an sake nana cewa ba. Yace wa in saddaqu bi lafiha, ko da sun gaskata lafazin, falam yu'minu biha imanan haqiqiyan, amma za ka cewa ba su imani da abun ba haqiqanin imani. Wa qawluhu fadin sai dai wa ma unzila min qablika, ma yace alladhina wal ladina yu'minuna bima unzila ilayka, ba wanda suka imani da abin da aka saukar gare ka, to mun ji me yake yi da abin da aka saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mun fahimci wannan? Yawa. To sai kuma siffa ta biyu yace wa ma unzila min qablika, haka nan sun yi imani da abin da aka saukar gabaninka. Ashe kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an saukar da wasu littattafai, Allah madaukake ya aiko da annabawa, ya aiko da wasu littattafai din, ya bai waɗannan annabawa din. To wannan littattafan da aka saukar wajibi ne musulmi ya yi imani da su, imani mujmalan ba imani mufassal ba. Imani mujmal shine ake abin da ake da imani mujmal shine ka yadda cewa akwai littafi sunansa At-Taura, akwai littafi sunansa Injila, Allah madaukake ya saukar annabi tun annabi Musa da At-Taura, ya saukar annabi Isa da Injila, ya saukar annabi Dawud Az-Zabur, ka yadda da haka shi ake nufi. Kar ka bambance ka ce ka yadda da Qur'ani ba ka yadda da waɗannan ba, amma ba imani mufassalan na duk shari'ar da take ciki ka zo kai aiki da ita a zamanin yanzu ba, a shari'ar da take cikin At-Taura da shari'ar da take cikin Injila da ta Zabura, to ba lokacin aiki da su bane yanzu. Yanzu lokacin aiki ne da shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, annabin karshe. Su ma tilas ne, wajibi ne su bar wannan littafin nasu, su bar At-Taura, su bar Injila, su bar Zabura, su komo su bi Qur'ani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, sannan su zama musulmi kamar ku. Sai fa ta mun fahimta. Yau shine kar ai wannan mufassal din ya zama cewa ana bin shari'ar su amma abi shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama, amma kar a ƙaryata waɗannan littattafai din. Yace wa qawluhu wa ma unzila min qablika yashmalu al-iman bil kutub as-sabiqati, ya kunshi imani da littafin da suka zo gabanin al-Qur'ani, wa yatadammanu al-iman bil kutubi, ko kuma wa yatadammanu al-iman bil kutubi al-iman bil rusuli, shi imani da littafin nan shi kuma ya kunshi imani da manzanni. Nan da aka ce wa ma unzila min qablika ba ana nufin littafai ba, to nan abin da malamin ke faɗa shine in kai imani da littafan da aka saukar kafin al-Qur'ani, to tilas ne kuma kan imani da su manzannin da aka bi waɗannan littafai din. Karka ce na yi imani da At-Taura ban yadda da Annabi Musa ba, na yi imani da Injila ban yadda da Annabi Isa ba, na yi imani da Zabura ban yadda da Annabi Dawud ba. Shine abin da ke ne, karka rabe kai imani da At-Taura da kuma annabin At-Taura shine Annabi Musa. Yawa, cewa annabi ne na Allah, kai imani da Injila cewa littafi ne Allah ya aiko shi, kuma kai imani da manzon da aka bi Injila shine Annabi Isa alaihi salatu wassalam, haka nan kuma Annabi Dawud. Ina jin mun gani. Yawa, wa bi mashtamalat alaihi, da kuma abin da suka kunsa, duk abin da suka kunsa kafin a jinkita su a canza su, to daidai ne, gaskiya ne, amma dai aiki a yanzu za mu yi aiki da Qur'ani. Haka nan nake ko? Yawa, na'am. Sannan shi wabi mastamalat alaihi, yace khususan musamman At-Taura wal Injil wal Zabur, musamman At-Taura da Injila da kuma Az-Zabur Zabura, wa hadhihi khasiyatul mu'minin, wannan ita ce siffar mu'minai da suka kebanta da ita, ita ce wato yu'minuna bi jami'il kutubis samawiyyati, suna imani da dukkan littattafan sama, ma'ana littattafan da Allah madaukake ya saukar daga sama, wa bi jami'ir rusuli, kuma suna imani da dukkan manzanni, fala yufarriquna baina ahadin minhum, ba sa bambancewa tsakanin wani daga cikinsu. Wannan ita ce siffar mu'mini kamar da Allah madaukake ya faɗa cikin suratul baqara da zamu zo a ƙarshen wato wannan sura din a cikin aminar rasulu, ko aminar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi, والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير haka ne ko babu kun ga ashe kenan babu bambancewa kace kai imani da annabi Musa ba kai da annabi Isa ba dukkan annabawa tilas ne kai imani da su imani ma'ana cewa annabawa ne na Allah kada a wulakanta su shi yasa kun ga mu a addinin mu babu yadda da kalli annabi ko kuma kai fadin magana mara kyau ga annabi wani addini ko ba ka bane idan musulmi ya cutar da ko ya faɗi mummunar kalma akan annabi Musa me hukuncinsa hukuncinsa a cikin addinin musulunci shine ya wulakanta annabi ya kaskanta annabi don haka yayi ridda mun fahimci wannan yawa haka nan idan yayi wa annabi Isa alaihi salatu wassalam don haka shi yasa za ka cewa abinda akan samu a wasu wurare ko waɗanda ba musulmi ba su tashi ko su kona alqur'ani ko su wulakanta sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko abu a ce a dan danniya ne yayi kaza ya auriyarinya tana shekara 6 yayi ba dai ne irin waɗannan abubuwa na cutarwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma irin abinda aka yi a Damma waɗancan ƴan shekaru 2-3 da suka gabata ko kafin wannan lokaci duk waɗannan sai ka ga musulmi zai ji zafi to amma kuma ba wai maganin abin shine kai ma ka zo ka ce to bari ka zo ka zagi annabi Isa ba domin wannan abin da suka yi ba akan hanyar annabi Isa yake ba kuma kai a addinin ka idan ka zagi annabi Isa ko ka ci masa mutunci ko kai masa wani abu to ridda kai kafir musulunci ba ka yarda ma da Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga dadin musulunci kenan da adalci ko ba ka ba Allah ya kyauta sannan malamin yace thumma qala wa bil akhirati hum yuqinun kuma su masu sansancewa ne da sakankan wato sansancewa da imani da kuma yaqini da wato ranar lahira wal akhiratu ismun lima yakunu ba'da al maut in an ce al akhira lahira abinda ake nufi da lahira ba wai iya ranar tashin kiyama mun fahimta yawa duk abin da ke faruwa bayan mutuwa to sunansa lahira mun gane ma'ana da shi yasa da ga wa'ai ake cewa man mata faqad qamat qiyamatu duk wanda ya mutu to kiyamarsa ta auku shi daga ranar ta fara yau ana nufin shi ta sa kiyamar ba wai duk gaba ɗaya ba kiyamar kowa da kowa sai lokacin sa'a in yayi amma duk wanda ya mutu to daga ranar da ya mutu nan sai a ce yana lahira yawa ba za a ce yana duniya ba ransa yana lahira rayuwar barzakhu yake yi kafin a karasa lahira ran da za a tada kowa kuma ai masa wato hisabi akan abin da ya aikata don haka abin da malamin ke faɗa nan shine lahira wani suna ne wanda duk da ake amfani da shi a kira duk abin da ke faruwa bayan mutuwa wa khassahu bizikri anan zamu ga cewa Allah subhanahu wataala ya ce banci wannan ranar lahira ko kuma abin da ake ce ma lahira ya ambaci lahira kawai anan don me ba'da al-umumi bayan kuma yayi umumi ya fadi gaibi a baya ko domin yana cikin gaibi to amma nan kuma gashi yazo ya ware lahira ya ambace ta li'anna al-iman bil yawm al-akhir domin ku imani da ranar karshe ahadu arkanin iman ɗaya ne daga cikin rukunin imani ko ba haka ba mun san wannan wa li'annahu a'zamu ba'ithin 'ala ar-raghbati war-rahbati wal-amal kuma sannan imani da ranar karshe din nan imani da lahira babu abin da ya kai shi zaburar da bawa da kuma sa shi kan hanya ya jitso ya kwadaici abin da ke gun Allah sannan kuma ya tsoraci azabar Allah madaukaki kuma sannan ya aiki ko ba haka bane shi yasa sau da yawa a alqur'ani zamu ga Allah madaukaki yana faɗa alladhina amanu billahi wal yawmil akhir amanu billahi wal yawmil akhir haka shi da yazo kan munafiqai ma sai shi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin da haka wannan ambaton yana da yawa imani da Allah da kuma ranar karshe don ya tuna maka cewa imani da ranar karshe din yana da fa'idoji da yawa kwanaki a wani darasi mun yi tattauna akan abin da ya shafi fa'idojin imani da ranar karshe har wajen guda 29 a wani darasi na ina jin na usulul thalatha ne ko daga cikin waɗannan fa'idoji shine wannan abu abin da malamin ya faɗa ana imani da ranar karshe yana sa ka kai kwaɗayin abin da ke gun Allah na ɗaukaki kai kwaɗayin ka haɗu da Allah ka samu lada kai kwaɗayin ku kai kuma ji tsoron abin da Allah maɗaukaki ya tattalin sa na azaba ga wanda ya laifi kuma sannan kai aiki na ƙwarai domin haɗuwa da Ubangiji cikin kwanciyar hankali imani da ranar karshe yana sa mutum natsuwa da ƙarin yadda da Allah da kuma dogaro da shi ba zai kai ga idan wani abu mummuna ya same shi har ya ce bari ya je ya kashe kansa ba kamar da zamu gani abun wanda bai imani da wannan ba wanda bai imani da Allah ba da ranar ƙarshe bai imani da kaddara ba in wani abu mummuna ya same shi sai fushi dan me Allah zaka yi mun haka sai ta fushi kenan sai rataye kansa kuma da yayi hakuri kila bayan kwana biyu wannan abin da ya dame shi sai zo ya tafi yanzu akwai wanda zaka ganshi wata damuwa guda daya ta same shi a ce yayi shekara yana cikin ta ganga ko a ce misali rashin lafiya wani abu ne daban haka damuwar sai dai idan mutum ke kimsa ma kansa ita yace ya kifi da kansa ya ta addu'a ya kwantar da hankali ya nutsu ya nemi abin abun Allah mai kishi ga yayi masa shi ko da ma ta wuce shekara ta kai wasu shekaru ba a dawwama dai a cikin wannan tashin hankali ko ba haka ba wani malami yana cewa shi daga cikin abin da yake bashi kwanciyar hankali da lamarin Allah shine duk wata damuwa da ya shiga sai ya tuno cewa akwai tashin alkiyama kawai in ya tuno cewa akwai tashin alkiyama cewa ashe wannan abun akwai wata rana da abin da nake cikin nan zai kare in daure mutum aka yi ko yana kurkuku yana cikin wata damuwa to ko sai ya tuno cewa kai za fa a yi tashin alkiyama ko ban sani ba ko kwanan ne ko ba kila ma ba daɗe kawai wannan zai baka natsuwar cewa ashe abin nan zai zo ƙarshe to idan mutum yana jin wani hali da yake ciki marar kyau zai zo ƙarshe to wannan jin kawai da yake yana ba shi kwanciyar hankali ko ba haka ba ne me yasa aka ce idan ka je gaida marar lafiya ka riƙa magana mai kyau kada idan ka je gaida marar lafiya sai ka kalli ciwon ka ce kai sai ka nuna damuwa ka ce kai to Allah dai sauke amma dai wani ma dai irin wannan dai to bai tashi ba to kaga lokacin da zaka gaya wa mutum wannan ko kuma zaka faɗi wannan ko da ba shi ka gaya wa ba a ce ya ji to hankalinsa sai ya tashi sai ya ji ashe kenan wannan hali da yake ciki to fa ba zai kare ba to a so ake idan ka je ka ce kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ji gumar lafiya sai ce tahurun insha Allah sai ce la ba'sa alayka haka annabi yake cewa ma'ana abu tsarki ne insha Allah duk abin da ya same ka rashin lafiyar nan to tsarkaka shi Allah madaukaki zai tsarkake ka ne daga wani zunubi da damuwa da tashi kanka sai kuma ya ce la ba'sa alayka babu damuwa a kanka ma'ana insha Allah kai abu ma a yan samu sauki insha Allah nan da kwana ka dan ma kila likita zai zo ya sallame ka sai ka ji mutum hankalinsa ya kwanta sai ka har sai ka ji ma yana cewa Allah ko saboda kila da bai dana hakan ba to sai ka ce insha Allah kaga shi kenan kaga ba kai kai ba to ma alal aqalla wato zuciyarsa kai wannan abu ne masa amfani shi yasa akwai lokutan da likitoci ai suke hana shiga gun mara da shi ne ma zama shi ne sababin da suwasa don haka duk abin da kake yadda da cewa zai zo ya kare to wata ni'ima ce ina fata mun fahimci wannan yauwa daga cikin abubuwan kuma wanda suke nuna fa'ida wannan akwai magana imani da ranar ƙarshe in ka yadda cewa tashin kiyama zai zo da talaucin da kake ciki da ko ana ganin ka ko menene kai ta damuwa cewa kaza da kaza da maganganu wani ka ji duk abin da ya dame shi kullum ba komai sai dora gwamnati ai gwamnati ce gwamnati ce gwamnati ce ba a ce malamin gwamnati ba amma ba komai ne za a ce gwamnati gwamnati kai roƙi abin ka abun Allah madaukaki dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari lokaci yace satarauna ba'di asarata za ku ga fifita juna da zabin juna da kuma fifita wasu mutane a mulkin da zai zo a bayana za ku ga a zaɓi wannan a bashi kaza kai Allah ka a zaɓi wannan a bashi kaza sai ce kar ku damu da wannan ku nemi haƙƙin ku abun Allah su kuma shugabanni in sun nema ku musu da'a yin da'an na shi zai sa ku zauna da su lafiya saboda su babban abin da ya dame su a yi musu da'a a zauna lafiya ko ba haka ba ne to kar ka tayar musu da hankali ka kyale ka je ka nemi halal ɗinka ka yi aiki da kowa yake yi harkar abin da ya shafi me suke yi ko mulki ko kai musu jin mulki ko wani abu da ruwan ka wannan sai ka samu zaman lafiya kuma ka samu kwanciyar hankali haƙƙinka ka yi addu'a Allah mai kake ba kun zai su tayar wannan wani ra'ayi ne kuma da zai sa ashe mutane ba za su kwaci ƴancin su ba ina da tun musulunci ne ba magana nake akan tsari na demokradiyya ko tsari na gurgudu ko ba gurgudu ba addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama abin da yake karantar da mu shine duk lokacin da kace zaka damu da harkar siyasa ko ka jefa kanka cikin shikinta ka soki wannan mulki yayi kaza yau yayi kaza bai yi kaza ba ba wai saboda bai ba wai tsarkake shi bane amma in dai har ka mai da kanka hankalinka kan wannan abu to kai ne zaka nuna lafiya ba don haka in karantar da mutane kake in ne kake yi hankalinka kwance shine ka rabu da waɗannan abubuwan kai ilmantar da mutane abin da za su bauta ma Allah su je Allah mu ike ba su wadannan abubuwan na'am akwai haƙinka akai akwai hanyoyin da za ka yi in nasiha sai ka yi da kai da su ko ka rubuta wasiƙa da sauransu amma ba togartawa akan mumbari da cin mutunci wadannan abubuwan duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi mana ba ina fatan muka yi tuni yau ba maganar ko tsoro ko kuma abin nan wani ra'ayi ne na ci baya da zai sa ba maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya koya mana ke dan a wani hadisi a cikin sahih muslim cewa wa in darabaka wa akhadha malaka wani mutum ya taɓa jin wannan irin yan harraka ɗin nan a yi mun sai a tada yi sai shi ka shi gaskiya wani hadisin da yadda annabi ya faɗa shi kuma wai yan wai wannan ai harka ce ta alallaka su ba su yadda ba ya za a ce wai koya da ke ka koya kwace ma dukiya ka yi haƙuri kan ina ka haƙuri bugu take da shi wanda ya mallaki makami shi zai sa hannu a fidda ka za a je a yi maka wannan abin da ya fi ƙarfinka baka tunkarar sa ko baka ba ka bi dabarar da za ka yi kai ilmantar da shi in bai san abin da bai sani ba in kana da ko kuma kai ba mai ilimi ba ka kyale wannan harkar kai wani abin da kuma fata muku ce wannan Allah ya sani eh ina faɗin wannan ila zai zo nan gaba za ku ga amfanin wannan wani lokaci wani zai ce eh wannan abuwa ko dan kire da mutan ko maka masu wannan duk lokacin da ilimi ko harkar siyasa ko zaɓe ta zo ko sai nan za ka irin wannan abuwa suna maka amfani haƙinka da aka sani ka je kai zaɓe je kai zaɓe haƙƙinka ne naka na ɗan adam na ɗan ƙasa kar ka ce kuma ba za ka yi zaɓen ba yawa ku je ka yi zaɓe yadda kowane ɗan adam zai za ka yi wani abu ne da zai taimaka wa addininka kuma sannan za ka zaɓi wanda ka gamsu da shi amma abin da ake faɗa ka zo ka shiga wannan harkar mu bijin iya kaza kai mu bijin iya kaza to wannan shi ne rikici sai a zo a ta samun tashin hankali da kuma damuwa ne harkar addini ko ba wannan ce abin da ta fi masa muhimmanci ba a rayuwa Allah maɗaukaki ya ce mu ce muna magana fa'idar imani da ranar ƙarshe ne ko cewa mutum kullum ne zama yana samun nutsuwa ko haƙƙinsa ne ya shiga wani hali ya nemi haƙƙinsa inda ake bi ta hanyar daidai ba ta hanyar rigima ba sannan kuma ya roƙi Allah maɗaukaki ya kawo masa haƙƙinsa ila ne inda yake magana sai shi li'anna al-iman bil yawm al-akhir احد اركان الايمان ولانه اعظم بائس على الرغبه والرهبه والعمل واليقين سيتي واليقين شي كو يقيني ليس وبالاخره هم سوء ان يوقنون ما سوء يقيني ليه لاكي نفي ده يقيني يتي واليقين هو العلم التام شنو علمي تككي الذي ليس فيه ادنى شك wanda babu ko sokane ko dosane ko kwanto da shakka babu a ciki shi ake nufi da yaqini kamar yadda za ka san cewa yau lahadi ko mun yi sallar la'asar ga mu a masallaci a galadin su wannan hakikar da na faɗa ko ko kwanto a cikinka to shi ne ake ce mai yaqini duk ilimin da yake a wannan sura da ke to shi haka yake yaqini don haka a ce masu imani da taqwa da tsoron Allah yadda suka yadda da irin wannan abin da na faɗa yau la'aji yau kaza sunana wani sunan wani mala abubakar sunan wani kaza sunan wani kaza misali to haka abin yake yadda da lahiran nan haka suka ɗauke shi kun fahimci misali yau da wannan misalin abin da shiga kanka yadda ka yadda da kanka da sunanka to ka yadda da cewa haka tashin alkiyama akwai ta shi ne ma'anar wato babu shakka yace almujibi lil amal abinda kuma shi zai tilasta ka ya sa ka a hanya har ka aikata abinda yake shi ne daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu aikata daidai sannan sai yace ulaika ai almawsufuna bi tilka sifatil hamida wadanda aka siffanta da wadannan siffofi masu kyau to ala hudan min rabbihim suna kan wata shiriya daga ubangijinsu ala hudan suna kan wata shiriya min rabbihim daga ubangijinsu ai ala hudan azim suna kan wata shiriya mai girma li anna tankira shi wannan tankirin da aka ce hudan ba sai alal huda ba da alifin da lamu da an ce alal huda suna kan shiriyan nan sananniya ko sai aka ce suna kan wata shiriya to dan a ji cewa kai shiriyan nan fa babba ce ba wai karama ba ina ji mun fahimci abin da yake nufi yawa yace li anna tankira wannan nakira din da aka sa aka ce hudan da tanwini an yi shi ne litta'zimi dan girmamawa wa ayyu hidayatin a'zamu min tilka sifati al-madhkura wacce shiriya ce tafi waɗannan sifofi da aka ambata a baya al-mutadamminati lil aqidati as-sahiha wanda suka kunshi aqidan nan mai kyau ingantacciya gangariya wal a'mal al-mustaqima da kuma ayyuka da suke kan hanya dodan da suka kace ba wato ayyuka masu kyau a'mal al-salihah akwai wata hanya da akwai wata shiriya da take wani shiriyar da zata kai ka zama mai aqida mai kyau shiriyar da zata kai ka zama kana aiki mai kyau babu wata shiriya da take shiriyar da zata kai ka zuwa ga aljanna dangane da kai kanka ne ba abin da zaka fifita da kai wanda ko ba ku ba domin duk rayuwar nan kowa abin da yake so manufarsa a ƙarshe in ya mutu a duniyar nan a ce ya je lahira Allah madauke sa shi a aljanna ko akwai wanda yazo duk saban sa fa duk rashin kirkin sa in ka tambaye shi kana son ka shiga wuta zai ce wallahi ba shi ko akwai musu Allah ya kyauta sai fa idan ba shi da hankali to kila ka taba ji wani kanka ce mun ya taba jin wani ya faɗa to ai ba mai hankali ne yau Allah ya sauke shi ne sai yake cewa وهل الهدايه الحقيقيه الا هدايته شن اكو تشريعه ني ما بل ولا شيء اكو تشريعه تا حقيقه بل ولا الشريعه اللي اكا فدا يanzu اي باب وما سواها دو وتشريعه وادو ولا ابو كو ونده با wannan ba mimma khalafa da abin da wala da abin da ya saba wannan shiriyar shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din hayyar annabi sallallahu alaihi wasallam din qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to du wata shiriyar da ta saba ma wannan fa huwa dalalatu to kata da abin da ba wannan ba bata ne domin na farko ba zai ko da yayi maka amfani a duniya shi wannan abin da ya saba wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila a ce kana samun abin duniya ta hanyar shi abin wata hanya ce ta saba ta annabi amma kana samun abin duniya kana jin dadi amma zaka iya fada akan ta to amma a ƙarshe dai a lahira ba za ta maka amfani ba ko ba ba tunda dai ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin mai imani da Allah da jin tsoron Allah kuma yayi imani da tashin kiyama cewa gaskiya ne to ya tuno wannan zai zama masa wa'azi sai bar wata hanya ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wata shiriya wanda ba daidai ba sai zo kama hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yana da yaqini cewa za a bar duniyar nan dan abin da yake samu na duniya sakamakon bin wata hanya wanda ba daidai ba zai zo ya kare sai tafi gun wanda ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shiriya kuma yaje ya ga me zai samu kuma idan mutum zai wa kansa fada zai ma kansa wa'azi sai ce bari ya bar kaza sai koma ya bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mai bin addinin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan sai yace wa ata bi ala Allah subhanahu wa ta'ala cewa ulaika ala hudan min rabbihim me yace ulaika fi hudan min rabbihim ko me yace suna cikin shiriya ba sai yace suna kan shiriya yawa yace ata wa ata bi ala yazo da lafazin ala ne fi hadha al-mawdi ita wannan ala din addalati ala al-isti'la'i wanda take nunin daukaka domin aka ce abu ala misali ya ce hadha al-hatifu ala hadhihi at-tawila wannan wayar tana kan wannan teburin ko ba ka ba wanne ne a sama wayar ce yau duk inda aka yi lafin amfani da lafazin ala yana nuna daukaka shi sai Allah huwa al-a'la huwa al-aliyyu al-kabir yau shine madaukaki yafi kowa daukaka da zatin sa a sama yake daukaka ta mulki da isa da kasaita shi ma yafi kowa ba wanda yake kusa da shi yawa to haka nan wannan nafazi nan an ce wa ata bi ala fi hadha al-mawdi' ad-dalati ala al-isti'la'i wa fi ad-dalalati yati bi fi dangane da kasa kuma sai amfani da nafazin fi kaman cikin wani rani yawa sai kawo nafazin fi yace suna cikin bata bai ce suna kan bata ba amince wannan yawa don me yasa yayi haka shine malamin zai kawo mana hikimar fadin haka din yace cewa kama fi qawlihi wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi ne dalalin mubin kaga a wajen shiriya sai yace ala yace mu dai da ku to dai daga cikin mu ko ku ko mu wani na kan shiriya wani na kan bata malami suna da maganganu akan wannan aya din annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan ya faɗi wannan ko ne insha Allah sallallahu alaihi wasallam da magana akan mun zo kan ko aya din wannan karwani ya fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kokonto ne akan imaninsa da aqidarsa shi yasa ya ga ma kafirai cewa ko mu ko ku dai ne akan shiriya wannan wata hanya ce da ake koyar da mai da'awa mai kiran mutane shine kiran mutane dan yana cikin abubuwan da aka rubuta akan wannan aya kai fa'idoji na da'awa to su malamai suka rubuta cewa tanazzulan kamar saukar ka saukar da kanka ka ce to ala qadri in ma mun dauki cewa ku kuna kan kaza to tsakanin mu da ku dai akwai wanda yake kan gaskiya akwai wanda yake kan bata tabbas annabi sallallahu alaihi wasallama da shi ne mu'mini sune akan gaskiya kafirai sune akan bata ko ba ba to wannan nafazin kakan yi amfani da shi dan ciwon da kake wa magana ya girmama ma abin da zaka faɗa. An bai ji abin ba wai saboda kai kana da kokonto akan addinin ka ba, a'a, amma gaya masa cewa to wannan fa abubuwa da muke da mu da ku din nan Allah madaukaki muke so mu bauta ma, to kuma ba zai yiwu a ce duk akan daidai ake ba, dole ne wani mai akan daidai wani akan bata, har maimakon ka zo ka ce ni ne akan gaskiya kai ne akan bata, in kai wannan da ma ka rufe kofar ku tattauna ko ba haka ba, duk abin da zaka ga masa ba zai yadda ba, a to shi kenan tunda kai ka ce ni zama kafiri ne kuma me kuma zan saurara abun ka, wannan shi ne abin da ake faɗa. Akwai koyarwa ta musamman wajen uslubi ne da zaka da'awa kullum, ba a ce ka rena kanka ba, yawa wannan ba shi ake nufi ba, ba a ce kuma ka tozartar da gaskiyar da kake talla ba, amma kuma kar ya zama da kafafa da kasaita da girman kai kake wa mutane wa'azi, yawa ana son tawadu da nuna cewa su ma suna son alheri, dai musu su ma masu son alheri, sai dan mutum musulmi ne tabbatar masa farko kafin in ba kai masa hukuncin cewa ya kafirta ba, to ba ka fara masa misali duk wanda zaka bo misali wa'azi yake ya ci wata hanya ba daidai ba, to daga ka ce wani kafiri ne ka faɗi sunansa uruku ai ka rufe kofar ko ba ka rufe, amma lokacin da zaka ce to ni da kai ne duk musulmi kuma bautar Allah muke so, duk so muke mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin babu mutumin da zai bude bakin sa yace shi ba ya san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to abin da nake so da kai saurara, akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza, shi ce eh na ji ina fahimta, ko kuma ce je kada abin ka ban fahimta shike, to amma alal aqalla a wannan dai lokacin ba zai maka hukunci da cewa kai masa girman kai ko kuma ya ki abin da ka karba da ka zo masa da shi saboda kawai ka ci masa mutunci, ina fata mun fahimci wannan, yawa duk yadda mutum yake komai kafircin sa komai kaushewarsa daga kan hanya to kar ka wulakanta shi, ina fatan ku dauki wannan abubuwa, wannan ka'ida ce mai muhimmanci, in ka batta kana tsammanin misali ko karfin zuciyarka karfin zafin da karfin fadan shi zai sa mutum ya fahimta, Allah madaukaki sai nuna maka a ce abin ba haka ba, domin wai kamar ina jin na taba fadakar da mu akan wannan ta bangaren abin da shafi wataran Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin tafsir a cikin kitab at-tauhid, yana cewa wa an hadha abu da yazo ta fassara wannan aya wannan cewa ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man tabi'ani, kan lafazin ila Allahi din nan ina kira zuwa ga Allah, yace wannan magana tana da muhimmanci mai da awaya fahimce ta, yace domin da yawa daga cikin mutane yad'una ila anfusihim, suna kira ne zuwa ga kansu, idan suna ko wazi ko suna nasiha sai wani ya bata musu rai ko ya aika tambaya ta zagi ko makamancin wannan, to shi ne kuma sai su bata lokaci akan kare mutuncin kansu, cikin kaza kana kare mutuncin kanka, an yi wa annabi ko annabawa abubuwa marasa kyau da yawa da jifa da kora daga gida da sauransu, amma ka zama mai hakuri, yanda suke hakuri kai ma kai hakuri, in aka taba addinin Allah shi ne dama zafin ka, to wannan mutum yana da awarai na addinin Allah amma bai san cewa ba addinin Allah yake ba, don haka ka bi shi sanye sanye bi idnillahi tabaraka wa ta'ala, ka bayyana masa gaskiyar, ya zama kai bayanin gaskiyar shi ne aikin ka, ko ba 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 shigar da shiriyar ba, shigar da shiriya ga mai iko sai Allah, wannan kuma ba in ka faɗi lokacin da ake faɗin wannan ba a nufin ko kusa ko alama wai ka zama abin nan ne sakaci da aqida sakaci da tauhidi, ba haka ake nufi, mu'amalarka da mutane yana da muhimmanci ta zama mai kyau, in ta zama mai kyau za ta nuna wa mutane alamar cewa eh ba kuma wani ta zama mai kyau din dan tasannu'i ba, ina jin zai ma na faɗi wannan, yawa kada ka yi ba dan Allah wai zan yi kyakkyawan hali ne kawai a dan ashe dai ai muna da kirki saboda aka kuma ganin ka faɗi abin da Allah ya ce, kawai ka kausa salafinka ka kyautata mu'amala bi idnillahi ta'ala, sai ga cewa da kai da wanda da kuke faɗa sai ku dawo ku zama abokan juna, an yi wannan a tarihi da yawa ba abu ne da ya gagara a yi a lokacin ka ba, don haka ka yi haƙuri ka yi haƙuri kuma ka ƙara haƙuri, tayyib sai ne yace yace thumma qala yawa wa ula'ika humul muflihun, ha ba mu zo kawo nan ba ko muna kan alani da fi yawa, wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin, yace li anna sahibal huda, domin ko shi mutumin da yake kan gaskiya da yake kan shiriya a musta'lim bil huda, yana daukaka yana ji a sama yake saboda wannan shiriya da wannan kuma gaskiya ne a sama yake ba shi ne a kasa ba, wanda yake kan kasa shi ne a kasa, a murtafi'un bihi, kuma Allah madaukaki ya daukaka shi saboda wannan shiriya din, wa sahibul dalali shi kuwa wanda yake kan kasa a munghamisun fihi, ya dulmiya cikin katan nan, muqtadarun, kuma abin wulakantawa ne, don haka daukaka tana gun wanda yake kan shari'a a kaskanci kuma yana kan wanda baya kan shari'a amma wajen mu'amala shine bayanin da ya gabata muka aikata amma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala lalle wanda yake kan shari'a shine madaukaki wanda kuma wato yake kan fata a kaskanci yake Allah madaukaki ya ana mana kaskanci ya tabbatar mana daukaka saboda bin addininsa kuma kala sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa'ulaika humul muflihun su wadancan masu wannan sufofi masu takawa masu imani da gaibi suna sallah suna bada zakka suna bada kuma abubuwan ciyarwa na wajibi da kuma mustahabi sannan kuma suna imani da abin da aka saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da aka saukar ga bayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna da yaqini akan lahira to wadannan mutanen humul muflihun sune wato masu rabanta masu samun babbar rabo masu fauzi a cikin sun ci nasara wadanda suka ci nasara ke والفلاح ما نيسي شي فلاحي هو الفوز بالمطلوب شيني كاي كسامو نصرة كسامو أبن لك كينينا أتي كسامو أبن لك كينينا والنجاة من المرهوب كما كسيلة لك أبن لك كي بدو وين شيني كاي نصرة إنا نصرة إذا موت ياموت ببدو لك أبن دا يكي تقولوبا لا يكي تقولوب سيقاوتا هو أكبر لكما يكي قولي shine shiga aljanna to idan mutum ya mutu bai samu shiga aljanna ba kuma bai samu tsira daga wuta ba ai bai samu nasara yau dan haka masu samun nasara sune wadanda zasu samu shiga aljanna kuma su tsira daga shiga wuta hasara alfalaha fihim anan yace ulaika humul muflihun zaka fahimci cewa wadannan su kadai akwai hasari a cikin ko babu wa su kadai sune shiryayyu kamar yadda muka karanta ayan nan ulaika humur rashidun wadannan sune kadai sune shiryayyu ko kuma wadannan koda da wasu daga bayan za su shige to sune shiryayyu su Allah madaukaki ya siffanta da shiryayyu to Allah ma yace ulaika humul muflihun asara alfalaha fihi ya takaita wannan tsira da kuma samun nasara da samun albarka ya tsare su ya tsare shi yace ba wanda za su samu sai su waɗannan nau'in mutane da aka ambata wato mu'mine dan me yake haka li'annahu la sabila ila alfalahi illa bisuluki sabilihi domin ko babu mutumin da zai samu nasara ya samu babban rabo idan bai bi hanyar su ba babu mutumin da zai samu nasara ya samu babban rabo ya shiga aljanna in bai bi hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko akwai ta hanya akwai wanda zai zo da wata hanya ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce za ta kai shi aljanna yau duk hanya to a neme ta abi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce tsira ita ce samun nasara ita ce kuma shiga aljanna da tsira daga wuta wa ma adatilka as-sabil duk abin da ba wannan hanyar ba fa hiya sabilu shaqa'i to ita ce hanyar tabewa da rashin nasara wal halaki da halaka wal khasar da kuma hasara allati tufdi bisalikiha wadda take kai ga shi wanda ya bita ta kai shi ila alhalaki zuwa ga halaka duk wanda ya bita halaka zai fani hada dan haka lamma zakara sifatul mu'minina haqqan yayin da ya ambaci siffofin mu'minai na hakika gangariyar mu'minai zakara sifatul kuffar sai kuma ya ambaci siffofin kafirai almudhirina likufrihim wadanda suke bayyana kafircin su kurukuru ba su koye shi ba المعاندين للرسول وان لكما سكا كانغريوا منزل الله صلى الله عليه وسلم بس بي شريار دي يزو ده اتبا فقال سيسي هكا من دقو لا ان الذين كفروا سواء
ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
حسبك الله سبحانه وتعالى anan yace innal ladina kafar nan bayan an gama gaya mana siffofin mu'minai ina jin yanzu kowa anan aka tambaye shi meye takawa meye yaqini meye falahi insha Allah ya san mun gama fahimtar wadannan ayoyi kuma haka ba yau siffofin mu'minai na gari kuma wadanda su ne sakamakon su shiga aljanna mun ji to yanzu wadanda zamu ji siffofin su ne kafirai su ma kafiran zungurutu wanda ba su koyi kafircin ba wanda suka fito su suka ce ba za mu yi din ba yau to su ne za a ji halayensu
Allah malaiki yace innal ladina kafaru lalle wadanda suka kafirta sawa'un alaihi daidai ne akan su ma'ana hukuncin da Allah yayi akan su daidai ne kuma abinda za ku gani wajen mu'amala da su daidai ne wa'azin da za ku yi musu ba zai musu amfani ba kun yi ko ba ku yi ba mana ko ku yi wa'azi ko kar ku yi wa'azi su wadancan da Allah madaukaki ya riga ya san makomansu ya san kuma cewa ba za su yi imani ba to ko ku yi ko ba ku yi ba daidai ne a kansu ina fatan fahimta sai ce a anzarta sawa'un alaihim a anzartahum shin kai musu gargadi am lam tunzirhum a kaidar malaman larabci suna cewa am ana zuwa da ita galiban idan aka zo da sawa'un takhyiri ne makon ka kawo au indai an zo da sawa'u kuma ya zama an yi tambaya tambayar nan aka fara ta da hamza to indai akwai hamza to tilas ne ya zama am ba au ba inda in babu hamza misali da yace innal ladina kafaru sawa'un alaihim sai ce a anzartahum da cewa akai anzartahum am au lam tunzirhum yajuzu ka ce anzartahum au lam tunzirhum duk wannan ya halatta amma a larabce tunda aka ce sawa'un alaihim kuma sai aka kawo hamza a anzartahum to malaman lahu suka ce tilas ne am za a kawo ba au ba a nan yace sawa'un a anzartahum kai musu gargadi am lam tunzirhum ko kuma ba kai musu ma gargadi din ba la yu'minuna to ba za su imani Allah ya riga ya san makoma karshen su ba za su yadda ba khatama Allahu ala qulubihim Allah madaukaki yayi rufi akan zukatan su an yi khatam an rufe an kulle shikenan ma'ana duk wani haske na imani da wa'azi da mai ba zai shiga ba a shikenan kai wa'azinka idan aka faɗi waɗannan mutanen ga yadda suke me fa'idar wa'azi ka samu lada an fahimci wannan yawwa to wannan karka rasa wa kanka nan Allah ne yake baka labarin in kai din ma baka yi ba za su karba ba to wannan kuma ba cewa aka yi cewa idan kai hasashen cewa wasu wani ba za su karba ba shikenan sai ka ce shikenan hukuncin su dai da waɗannan nan aka na daina an fahimci wannan ba dainawa za ka yi ba ci gaba za ka yi domin kai dama neman lada kake yi yawwa sawa'un sun karba ko ba su karba ba yawwa amma nan Allah ne ya san wanda ya halice su ya san me a zuciyar su ya hanga ya sani cewa ba za su karbi wannan abun ba dan haka kuma sakamakon su shine kaza sai sai ke fara yau imani nan ba zai musu amfani ko da ke malamin duk zai fassara mana wannan a an zartu am lam tunzirhum la yu'minun katama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim Allah kuma yayi rufi akan wato zukatan su da kuma jin su sam'i daban azan daban ko udun daban ko me sam'i ji udun kuma me udun kunni yawwa sai da daiman Allah madaukaki da balaga da fasaha yake domin shi halitta balagar shi halitta fasaha ko ba ka bane yawwa babu ko ma kwatantawa dangane da abin da Allah madaukaki ke faɗa wajen kyau da zubin da tsari mai zubi mai kyau sai yace a daiman da ka ji ba a cewa azanihim in aka yi maganar azanihim sai ka ji agun da su ne suke rufe kunnen su su kafirai sau da zaka ji cewa sun ɗauki hannaye sun sa a kunnensu sun toshe saboda su tunaninsu kunnen shi ne gunji amma in dai su ake magana akan maganar jinsu sai ka ji an ce sam'ihim ba a ce azanihim ba saboda wannan fata ce kawai ba ita ce ji ba an fahimci wannan yawwa to Allah ya rufe jin nasu in sun ji ma ba za su yi ji na karɓa ba yawwa a sannan sai wa ala absarihim ghishawatu yawwa sannan akwai wata yana ala absarihim akan idansu da za ta hana su ganin gaskiya yawwa kaga kenan ashe zukata ba sa dauka kunne ji baya ji na karba ido kuma baya ganin gaskiya ballan tana ya bambance ta daga ƙarya inda in ta gani ce ko kuma a ce ya ji sannan kuma ya bambance abin da yake mai kyau da mara kyau to bai ma ji ba Allah ma ya rufe akai ولهم عذاب عظيم كما سنة عذاب ميجيما الله تياشي مدوى أن العذاب ما لم يكي سوى يخبر تعالى أن الذين كفروا ألا ما ألا من أهتين أبا ملاباري سوى وأن سك كافر سي أي اتصفوا بالكفر سك سفنتو دا كافر سي وانصبهوا به سك يرني بشي يلما يا كاما مسجيكي shine suka yi rini da shi yawa kana ganin su kawai ka kafin shi ma'ana kaman tufafin su komai nasu sunan sa kun shine ma'anar in saba gobe sama da kasa kafin shi kawai ba su yadda da Allah ba wa sara wasfan lahum laziman kuma ya zama siffa ce ba ta barin su da'iman tana tare da su
لا يردعهم عنه رادئون باب ونمي أبن أولتر وادي أولتر دسو يداو دسو كان هنيا ولا ينجع فيهم وأبو وني وأزيد ذائم مصوبة ذي كي جي أمفاني أجيكبا ينجع كما في ما جني يشجدي كي أمفاني شين أنا شو نجع يو يو تو جوان وأزيد ذائي يشجدي كي مصو أمفاني باب ماذا مصو أمفاني باب على إنهم مستمرون على كفرهم سو ما سدوجي واني ما سوشي جبني أكن كافر سنسو سي الله يسيطو فصواء عليه تو أن بطيني فأكنسو أنظر تو kai musu gargadi na cewa idan fa ba abu wannan hanyar da ka zo da ita ba akwai azaba akwai wutar jahannama am lam tunzirhum ko ba kai musu gargadin ba ma to su la yu'minun ma'ana gargadin naka shi kadai ba zai sa su yi ba ba zai sa su bari ba sai dai wani kuma sababin da ba to wa haqiqatul kufr to nan malam zai fassara mana me kafir shi ne ko wala ji a ce al kufr kafir shi kafir shi menene kafirci yace al-kufr huwa al-juhud lima jaa bihi ar-rasul shine ki da mayarwa da kyama da kin karba da musu da jayayyar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi ka gansu kace ba na so sai karbi kace ba zan karba ba ka yadda ban yadda ba wani shi ake ce ma kufr kafirci أو جهد بعضه كوكما مسلم ونقنقلي لأبن دم الزعال صلى الله عليه وسلم يقول شيء باوي قبات إيه رسالة با كسي قبات إيه أبن دم الزعال شيء بكيد با كوكما ونقنقلي لأبن دم الزعال صلى الله عليه وسلم يقول شيء كسي بكيد دي شيء با فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة فيزم أنتم تنسيني كافر شيء يو كي إنكار أبن دم الزعال صلى الله عليه وسلم يقول شيء ونن جسا وتم بنا تبيتي shikenan babu kafirci sai da juhudi ma'ana sai idan mutum ya juhudi kawai za a samu kafirci ko ko ana iya kafirta da amal da ayyuka wannan wata matsala ce katuwa da malamai har yanzu ba su gama wato da tsayawa a kanta akwai maganganu da wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan insha Allah in Allah ya kawo faɗo magana kanta wato insha Allah za mu kulkulin yi magana kan waɗannan matsaloli yau kamar magana da muka fara jiya ta wanda ya ƙi yin sallah baya sallah ya zama ba su shin za a kashe shi kisa ne na kafirci ko ko za a kashe shi kisa ne na haddi idan dai har bai yi juhudi ba balan wasu suka ce idan dai yayi juhudi yayi inkarin wajibcin sallah sai ai ba ma dole bane shi yasa ba zan ba to shikenan sai a ce a wannan magana ta ka babbace sai a yanka shi ya kai dan idan kuma yaki ne haka kawai ina da to shi ma sai a tanda sai a bashi kwana uku dan dukun garin sai a tafi dubi wa ko za a za yustatabu talata ayyam sai a jira shi kwana uku zai sallah ko bai sallah kaga kuma wanda za a zauna a aje shi a kurkuku ga lima mai ga al'ali duk an ta a ce wani ta shi kai sallah haba kaga wannan dole ya samu kai sai an yi akwai imani na san zuciyar akwai shi duk a zauna fa a tare a ce ta shi kai sallar azhar yaki ta shi kai na asar yaki ai kwana uku bai sallah ba washe gari ayi ya zo washe gari haka dai har kwana uku yaki to shi sai malamin suka ce da wahala a samu mai imani ya yi irin wannan in dai la inkarin yake ba to gaskiya da wahala har ya bari a kashe shi bai sallah ba wannan maganganu suna nan da yawa aka da malamin suka akan wannan matsalar amma dai idan mu ce duba madalibi salikin na ibnu qayyim ya kawo nau'o'in hanyoyin kafirci kufurin juhudi kufurin takzibi kufurin wane ne biyu kawo su wata ran insha Allah za mu magana akan su a sai mu ji insha Allah Allah madaukaki ya tsare mu daga kafirci to wanda kuma ya kafirce wa Allah madaukaki muna roƙon masa Allah madaukaki ya ba shi shari'a shirye da shi ya zo mata fitayi wanda kuma karkacewa ce ba kafirci ba Allah ya dawo da shi shi ma kan hanya a tafi tare da shi a malam ya ce kuna wuce na shiga wani yawa yace fa haula al kuffar la tufiduhum ad da'wah yace waɗannan kafiran da suka kememe suka kibin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to la tufiduhum ad da'wah da'awa da wa'azi ba sa musu amfani illa iqamatul hujja alaihi sai dai kawai dan a tsaye da hujja akan su domin gaya musu din nan cewa akwai fa aya Allah madaukaki ya ce haramun ne shirka ne ayi kaza ayi kaza to sun ji wannan ya isa hujja akan su kawai abinda zaka yi shine ka ci gaba don ka samu lada kuma ka tsaye musu hujja yau amma Allah madaukaki ya san ba za su yi nan kada mutum ya fahimci cewa waɗannan asufofi da aka ambata cewa ko an yi musu gargadi ko ba a musu gargadi ba za su imani bai dauka duk kowanne kafiri haka yake domin waki imani na aiba haka ake nufi ko domin kafirai da yawa ana yi musu wa'azi ana yi musu nasiha kuma suna bai ko ba haka ba ashe wannan wasu ne na musamman da Allah madaukaki ya san zuciyarsu yawa waɗanda an yi din an yi bayani sun ki musamman kuma a lokacin da tilas ne a lokacin da wanda aka aiko da sakon tilas ne a bishi ba in kaman mu bane ko ba kaman mu a zamanin mu kai baka da wata tabbas ba wanda ya baka wani garanti cewa duk abin da ka faɗa dole mutane su ba wanda yake da wannan abu amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi a zamanin sa da bayan zamanin sa duk wanda ya kidin sa to ba musulmi ne sun zaka dai ko ba kaman don haka a zamanin sa ashe idan yayi wa'azi yayi nasiha Allah ya ga masa ba za su karba ba wannan mutane ko an gama musu hukunci kawai su wa'in mutane ko ba haka ba yawa amma baya nufin kenan duk sauran kafirai har duniya ta tashi kuma in za a yi musu wa'azi ba za su karba ba tun da gashi nan ana yi musu wa'azi wasu suna karba yawa amma a cikin su duk akwai waɗanda suke da wannan sifa ɗin duk abin da zaka yi ba za su yi ba to amma kai a yanzu baka san su wane ne ba da wannan sifa ba ina fatan mun fahimci abin don haka ba wani abu ne da kai zaka dora ka ce da wane ne da wane mutum da nayi wa'azin ba su karba ba to su ne ba haka ake nufi Allah ya samu dace. Sanaysi illa iqamatu min hujjati illa iqamatu al-hujjati alayhi wa ka'anna fi hadha qat'an li tala'i ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi imanihi. Wannan kamar Allah madaukaki yana yankewa Annabi sallallahu alayhi wa sallam kwadayin da yake kowa ya shiru. Allah ne yake gaya masa cewa kaga ba fa zai faru ba. Kamar gaya masa idan ka kwantar da hankalinka akwai tasmiya akwai rarrashi kuma a ciki har yanzu. Yawwa wa annaka la ta'sa alayhi karka halakar da kanka akan su ai da sau da yawa Allah mutum yana ga musu wala ta'sa alal qawmi fasiqi yawwa karka je ka halaka akan abin nan ya zama cewa kana damuwa ta sa maka ciwo har ka samu matsala saboda mutane sun ki shiriya an bambo wannan yana daga cikin wani sirri babba abu mai da'awa ku hakuri yan uwana da muke da'awa tare da ku ba wai so yake in kananta ba tarbiyya ce idan mutum ya same ta yana so kowa ya samu irin ta ko ba haka bane idan mutum ya zama cewa a da'iman da awar da yake yi yana rabtin yana hada cin nasarar da kashin kansa to kuma zai iya auka shi wannan damuwar da ta shafa kai mun fahimta ne idan yayi wa'azi aka ki karba in ya fahimci kake ya rika fahimta cewa failure ne a bangaren sa to a lokacin ya shiga harkar tashi hankali wannan zai sa masa ciwo da damuwa ya ce ah ya za a yi ko Allah bai sa albarka abin da kake faɗa ba ne shi yasa ba wanda yake karɓa kai abin da zaka yi ka hango cewa ina yi ne in samu lada kuma abin nan yana da ka'idoji yana da dokoki kai kaza karkai kaza kai hakuri ka bi a sannu kai kaza ka faɗi magana mai kyau duka ne da aka gaya wa annabawa yin wannan shi ne sauke wajibinka kuma sannan faɗin nan kai kafin da kanka daga laifi ran da za a tashi a mutane azaba sun yi karɓa ba za a ce ai da za su ce a ga wani muna zaune da shi unguwa ɗaya shi ne bai taɓa gaya mana ko ba haka ba za a yi wannan abu muna zaune da shi bai gaya mana wannan abun ba daidai ba ne faɗa wa mutane da za ka yi shi ne fidda kanka to wannan ɗin ya zama kada ka alaƙanta natijar da cin nasarar ko rashin cin nasarar da kanka ka mai da shi lamari ne da Allah ka faɗa shi ne wajibinka ka samu lada ka samu aljanna amma in an sami targaɗe ko abin bai shiga zuciyar mutane ba to karka sa wani hulumi a zuciyarka ka ce dan me za a bar mutane sun lalace sun kaza sun kaza irin wannan abin shi kan kai mutum har ka ce bari ya ɗau wani mataki da ya saba wa karantarwar addini ko ba ka wani ko sai to a fara ɗaukar makami ko a kafar da mutane ko a ce a kai wani duka da makamancin wani ba ka da duka ba ka da zagi maganar bakin nan ita ce taka ita ma sai aka ce to ka kyautata ta wanda za ka gaya wa ɗin ya ji ta da daɗi kawai ya karɓa ne ko kare ka ina fata mun fahimci wannan duk ka'idoji ne da mai ilmantar da mutane mai karantar da mutane mai da'awa mai kiran mutane daga barin abin da ba daidai ba su dawo kan daidai yana da muhimmanci sosai ya san su akwai littattafai da dama da aka rubuta a wannan fagen inda in Allah madaukaki ya ba mu lokaci ko ta insha Allah za mu ko wata seminar ne akan
irin waɗannan ka'idoji din insha Allah gurgudan karantarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma magabata da suka gabace mu to lokaci ya zo mana amma mu samu inda zamu tsaya Allah akalla mu kai kan aminan nasi ko eh saboda ya zama abin ya dace yace wa annaka la ta'sa alaihim wa la tadhhab nafsuka alaihim hasarat kada rayuwarka ta tafi saboda damuwa da bakin ciki akan mutane sun kiyar da kai kin ba annabi Nuhu shekara 950 waɗanda suka yi imani da shi dududu a cikin jirgin ruwa aka tafi da su kaga nuna maka illan adadin kuma sauran duniya kaga ashe sai kai hakuri ثم ذكر الموانع المانعه لهم من الايمان sannan da anan yanzu zamu ji Allah madaki ya ambata mana abubuwan da suka hana wadancan kafirin imani me ya hana su imani me yasa ba su imani ba Allah ya ce khatama Allah ala qulubihim Allah ne ya rufe akan zukatansu kai kamar a samu ki ne kwado garma keke sai a rufe zuciyar kamar kofa ce idan aka yi mata ido aka garkame ta ba dama wani abu ya shiga to haka zuciyar kafiri in Allah madaki ya kai shi wannan irin matsayin mara kyau to haka kamar an rufe duk abin da za ka dana alheri ba zai shiga shi ba Allah ya tsare mu daga irin waɗannan abubuwa ai wa katama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim Allah ya rufe akan zukatansu da kuma jinsu ai taba'a alaiha an yi rufi an kulle an shafe yadda ba dama ma ko tasirin gun ma ba za ka gani ba shine abin da ake ce ma kabe yau ya zama cewa za ka ga alamar ma akwai gun kofar ma da za ka shiga ba kuma a ce wani kurman dutse ne ka san kurman dutse ba shi da kofar da za ka shiga cikin sa gaba ɗaya ba wata kofa to kuma haka kaga ya za a kaji ruwa a cikin sa ba zai shiga wannan shine misali yau ai taba alaiha bi tabi'in la yadkhuluha al-iman ta yadda ba wani imani da zai shiga ciki imani da zai shiga wala yanfudu fiha ba zai zartu ya shiga ciki ba nafaza shi da abin ya abu ya samu kofa ya penetrate ya shiga ciki to fala ya'una ma yanfa'uhu ba sa fahimtar su kiyaye abin da zai amfane su duk abin da zaka faɗa shi kai yana gurbi shi duniya yake shi sanan shi abu ne abu kaza ne da ba a bashi ba sai za a ne sallallahu alaihi wasallam farkon zuwa kafirin da suka ce masa ku je ku ga masa in mulki yake so a Makka yanzu za mu bashi zai zama shine shugaban ƙasar sha in dukiya ce masu kuɗin mu duk za mu tara mu bashi in kuma mace ce mai kyau ya faɗa mana ƴar waye mu bashi amma dan Allah ya kyale mana ya ɗu abin nan abubuwan bautan nan namu ya daina faɗa ya daina cewa ba kyau abautan su haka suka faɗa to don haka haka abin yake Allahu musta'an fala ya'una ma yanfa'uhum duk abin da zai amfane su ba za su fahimta ba wala yasma'una ma yufiduhum haka nan kuma ba za su ji abin da zai musu amfani ba fa'ida ba wa ala absarihim ghishawa akwai wata yana wato wani gisha wani lifi wani abin lifi da Allah madauke sa a idanunsu ai ghisha'an makari wa ghita da marufi wa akinna da diddai abin da yake ake amfani da shi wajen rufe abu kirme shi ya zama gaba daya babu abin da za a samu kamar abin da ake sa kibiya a ciki yawa abin da yake a rufe yake rif babu inda za a sami wato wata kofa tamna'uha anin nazari alladhi yanfa'uhu tana hana su ita wannan yana ko abin rufi da ya kare ba sa gani to yana hana su su ga duk wani abu da zai musu amfani wa hadhihi turuqul ilmi waɗannan gashi su ne hanyoyi na ilimi wal khairi da alheri kad saddat alaihim gashi suddat alaihim ai ga an rufe su ai rufe su akan su ba da masu iya samu duk alherin da ke cikin wannan kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kira ne na ka bauta wa Allah fa babu wani dan adam duba wata hikima da malamai suke faɗa na tauhidi ina ku yi da gidan lokacin daga cikin fa'idojin da mutum zai fahimta na tauhidi shine shi fa tauhidi yana cire ka ne daga kangin ka rika bauta ma wani ma'ali abin halitta dan uwanka wanda tare aka halice ku ba shi da wata maziyya akan ka ko mutum ne ko ite wanda ka bishi hankali idan aka ce kana bauta ma wani abu wanda ba Allah ba kaskantar da kanka kake abun wani abu wanda bai isa ai masa haka ko ba ku ba ashe kenan fa'ida ce babba a cire ka daga wannan kaskancin ga wani wanda yake dan uwanka ne yanzu ko da aboki da aboki ai kowa so yake mutum so yake a ce abokinsa daidai wa daidai shi ko ba ku ba to idan aka ce ka zuya kana sukuya kana sujada ga abokinka an ce ya fi ka tilas ne kullun da safe sai ka zo sau biyar ka zo ka ganke shi ka koma kuma ba abin da zai baka bai sama ba bai kasa ba bai ruwan sama duba fa ku kalli yadda abin yake yawa ba wani abu da zai baka ba zai dauki ka zai baka ba baya ji ma baya gani wani ice ne
kaga kenan bai sama ba bai kasa ba ba ruwan sama ba ba da lafiya ba komai amma sai ka zo ka ce zaka zuku ya kai ta gaida da shi ka kawo ka zaka yanka masa dabba idan aka taimake ka aka fidda kai daga wannan halin aka ce mai sama Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci sama da kasa shi kadai zaka bauta ba taimakon ka akai ba ko haka ba an cece ka ne an baka fa'ida an baka hankali to abin da yake so wato a fahimtar kenan yace wato ga alherai nan da yawa da musulunci ya zo da su da wannan yancin da zaka samu a musulunci ga zaman lafiya ga kyautata wa mutane ga kuma wato son ɗan uwanka mutane dangantaka ka da alaka duk wannan musulunci ya karantar da mu musulunci ya zo ne da duk wani abin da yake sunansa alheri duk abin da yake kuma sunansa sharri to musulunci bai zo da shi ba kuma baya sa kaga wannan alheran ya za a yi mutumin da ya kafirce a ce duk baya kallon su a ce kuta kuta an rufe idan ba wanda aka rufe wa ido ba ba wanda zai kasa ganin su ko ba ka ba saboda kurukuru suke ko da misali a rayuwar wanda bai musulunta ba in ya kwatanta rayuwarsa da musulmi makocinsa ya ga yadda lamuransa kullum suke tafiya daidai ya roƙi Allah ya ga hankalinsa a kwance shi kuma ne yana cikin azabar zuciya kullum daga ya je ya rasa wani abu an koyo shi aiki ko yau an rage masa albashi ya damu yana dawowa gida matar ta yi masa magana maman waye ta biki ban guri kaza da kaza da irin wannan hankalinsa a tashe kai kuma sai ganka ba ka da aikin ba amma hankalinka a kwance ko ba ka ba kana da nutsuwa kana da imani da lahira kana da imani da kaddara to wannan ni'imar ya za'i ba su ganta ba shine abin da malamin yake so faɗa yace ga alherai nan da yawa na musulunci da fa'idoji idan ba wanda aka sa masa yana a idansa ba babu wanda zai kasa fahimta su balantana a cikin yaki din su shine abin da yake nufi wa hadhihi turuqul ilmi wal khair qad suddat alayhi fala matba fi babu wani abu kwadayi dangane da su wala khaira yurja illahu babu wani alheri da ake fatan samun sa a gun su wa inna ma mun'u dhalika an hana su ne wa suddat anhum abwabul imani an toshe musu kofofin imani bi sababi kufrihim saboda kafircin su wa jahdihim da inkarin da suka yi da musun da suka yi wa mu'anadatihim da kuma kangarewar da suka yi ba'da ma tabayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta bayyana gare su dama inda matsala take faruwa ke a ce ba a bayyana maka ba da an da ba a bayyana maka ba mutum zai ce ila yana da uzuri amma an bayyana wa mutum kuma ballantana ma mai bayyana maka wanda yafi kowa iya bayani ne shine Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam kaga ashe kenan babu hujjar a ce wai baka gane ba kuma sannan maganar da ya muku larabci ne da ku da shi jinsin ku daya misali ana nan san kafiran maka mun fahimta ne to haka nan wasu wanda ba su ba in har an yi wa mutum bayani to kaga ba shi da uzuri wanda ba a masa bayani ba shine zai iya wato samu uzuri kama qala ta'ala wa nuqallibu afidatahum wa absarahum muna jujjuya zukatan su da kuma gannan su kama lam yu'minu bihi awwal marra kaman da basu yi kaman a ce basu imani shi ba awwal marra karan farko wa hadha iqabun ajr wannan abun da Allah madaukaki ya musu na rufe musu wato zukatan su ya rufe musu jin su ya rufe ganin ba za su ga alheri ba ba za su ji alheri ba kuma ba za su fahimci alheri ba to wannan abin da Allah madaukaki yi a ukuba ce mai gaggawa ta nan duniya a nan duniya ne ake musu wannan ukuba sai yace me yace thumma zakara al-iqab al-ajil sannan sai ambaci ukubar wanda aka jinkirta ta wato wanda za a yi musu a lahira sai ce faqala wa lahum adhabun azim kuma suna da azaba mai girma ma'ana wannan dodewar da toshe basirar da aka yi musu da ana su fahimtar gaskiya saboda kafircin su wannan iya na duniya ke da kuncin rayuwa da damuwa in kuma suka je gurin Allah subhanahu wa ta'ala na nan sai alƙiyama Allah madaukaki zai ba su azaba azabar kuma sai aka siffanta ta da mai girma ce wa huwa azabun nari ita ce azabar wuta wa sakhatul jabbari da kuma fushin aljabbar Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala mai karfin iko wato wanda yake babu mai rinjaye babu wanda zai rinjaye shi al mustamil addaimi kuma wannan azabar wanda take mai dawwama har abada ba za ta yanke ba thumma qala ta'ala fi wasfi almunafiqin sannan kuma abinda zamu zo mu ji insha Allah gobe shine sifar munafiqai ma'ana yanzu dai a dunkule mun ji sifofin da Allah madauki ambata mana dangane da mu'minai gangariya tsagwaron mu'minai masu imani masu aikin kirki sannan kuma muka ji halayen kafirai su ma wanda suka fito kuru-kuru suka yi kafirci ba su koyi ba su ma mun ji sakamakon su to insha Allah ayoyin da zamu karanta nan gaba shine halin munafiqai masu koyi kafirci su bayyana imani saboda maslahar duniya Allah madaukaki ya samu dace Allah subhanahu wataala ya kare taimakon mu akan wannan addini da tsayawa akan sa da mutuwa akan sa Allah subhanahu wataala ya bada zaman lafiya a wannan kasa ta mu da wannan jiha ta mu da wannan gari na mu ya samu mana albarka a wannan damina, Allah kuma ya mana maganin cututtuka da ake yi da yawa. Kina jin labarai ana fadar wasu cututtuka a wasu jihohi na kusa da mu, ba mu ba, cholera da menene ana ta yi a wasu garuruwa. Muna roƙon Allah madaukaki kada ya kawo mana nan kuma su, din Allah ya musu maganin abin da gaggawa. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, ka tsare duk wani mumini ka ba shi lafiya, kuma duk abin da zai cutar da wani mumini da mumina, Allah ka tsare shi, ka kau da shi, ka hana shi isowa zuwa ga Yesu sallallahu wa sallam. Wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akwai akan karanta mai addu'a ko jiya, yana magana akan me hukuncin